Nakasa.
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 Bakasa waba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulaiman Muni Barma. Kamar yadda aka ji a shirin da ya gabata, kudirin dokar da wani dan majalisar dokokin Ghana ya gabatar a gaban majalisar dokokin kasa, dangannin an bullo da dokar da za ta tilasta baiwa na kasassu damar samun kashi 5 daga cikin 100 na guraban ayyukan yi na gwamnati da masu zaman kansu. Ya dauki hankulan jama'a musamman waɗanda abin ya shafa. A cigaban tantaunawar musamman da wakilin sashen Hausa Idris Abdullah Bako ya shirya da masu ruwa da tsaki, a yau za mu matashiya daga inda lauya Abdulrahman ke bayani kan yunkurin na dan majalisar da kuma irin alfanun da ke tattare da hakan wajen samar da ingancin rayuwa ga masu bukata ta musamman.
To wanga shi specific bill ne ke deal with aiki a baiwa masu fama da nakasa aiki, amma shi wancan bill, Persons with Disability Act, ba wani ba tilasta ma wani ya wani ba tilasta ma ma'aikata ko kungiyoyi ko abin da ta bangaren gwamnati ne ko masu zaman kansu ne su dauki ko su baiwa masu fama da nakasa aiki ba. Mu wanga bili na su ya zo ya tilasta ma gwamnati ko kuwa masu zaman kansu ma'aikata masu zaman kansu ta bangaren gwamnati suna doka ma'aikata su yi la'akari cewa akwai masu fama da nakasa. So shi wanga bili, shi specific bill ne for that bambancin da ke tsakanin wanga bili da wancan law da muke da shi da muke kiran shi Persons with Disability Act kenan. Na'am.
An mika wannan kudirin ga majalisar kasa tun watan Satumbar bara, kuma yanzu muna cikin watan Afrilu. Shin baka ganin ya jima cewa majalisa ta tattauna a kai har ya samu wucewa ba?
Eh, lalle ba abin mamaki ba ne ga wanga bilin da aka samu dan jinkiri da zauna a tattauna Persons with Law. Eh, wata bakwai ai da nisa ba, domin muka yi la'akari da cewa wanga kuduri ko bili bai fito a bangaren masu gudanarwa ba, that is to say the executive. Wanga private members bill ne ya fito ne a bangaren dan majalisa, shi ke so ya push wanga da bill to parliament a mai da shi doka. So muka yi la'akari da wannan wata bakwai bai nisa ba, because gwamnati ya so ko masu gudanarwa executive sun so su prioritize abin da su bills sun da su ke da shi government na executive bills, wato kudurai ko bills da suke fito ga bangaren executive. Gwamnati ya so ya concern kanshi da with those bills, ko sannan pay attention to other private members bills as it were. So wata bakwai bai nisa sosai ba, min na da imani cewa bills na ko wasu bills man da suka fi wata bakwai da har wayo ba zauna an tattauna su an mai da su doka ba. Amma kuma ya yi kyau da an speed up processes with a view of passing it into law. That is kyau sosai, da yake wanga yana abu ne da zai zo ya taimaka ma masu fama da nakasa a cikin kasan Ghana.
Ta yaya kake ganin za a taimaka ya sa majalisa ta gaggauta wucewar wannan kuduri?
Ne kuwa ana bukatar yawan tattaunawa a cikin jaridu da kafofin yada labarai daban-daban da kungiyoyin masu fama da nakasa da gamfara hula civil society organization. Ana bukatar su yawaita ko su karfafa tattaunawa a kan wanga bill, saboda a mai da shi topical issue. Yin haka na ga zai tura majalisar Ghana su zauna na su deliberate kan wanga bill, su yi kokari su bari wanga kuduri ya samu wucewa a majalisar Ghana ya zama doka. Domin mun samu bilin da ya zama doka zai taimaka wa rayuwar masu fama da nakasa cikin wanga kasar mu na Ghana.
To daga Accra bari mu nufi jihar Kaduna a arewacin Najeriya, inda Nurwan Ibrahim mai dinkin tela da takwarorinsa na kasassu ke faɗi tashin neman na kai ta hanyar sana'a. Tarihin wannan ɗan taliki na cike da kyawawan abubuwan da ka iya zama darasi ga masu bukata ta musamman, a ɗauka daga lokacin zuwa makaranta ta boko da ta Islamiyya da yadda yake gudanar da harkokinsa a yau a matsayinsa na tela mai zaman kansa. Ya kuma yi wa wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra bayani kan irin nasarorin da ya samu.
Alhamdulillah, gaskiya na gaske kan a rayuwa na
game da wannan sana'a. Duk inda mai sana'a yake, duk inda mai sana'a yake, ba za ka taba comparing din shi da wanda bai da sana'a ba, da wanda mai da bara sana'a ba. Maganan gaskiya, sana'an nan ta sa na shiga inda ban taba tunani ba. Sana'an nan ta sa na yi mu'amala da mutumin da maybe in ba dan sana'an ba ya yi min nisa, nisa ba kusa ba. Sana'an nan ta sa na shiga inda ban ma taba tunani ba. Gaskiya, kuma babban nasara a rayuwa shine yau a ce kana rike da kanka, ba za ka je ka ce wani ya baka ba. A haka yanda kake nan, alhamdulillah, duk da rayuwa muke cikin rufin asiri, amma a haka cikin ɗan abin da muke samu wanda bai taka karaya karewa ba, a haka wasu har suke sha'awar rayuwarmu, har kuma su zo su yi mana complain, kuma alhamdulillah in taimaka musu iyayen da zan iya. Kuma wani babban abin alfahari da jin daɗi shine yau a rayuwa in har ka samu dama, in har ka samu dama, to ya kamata ka dama. Me dalilin da yasa na faɗa ka? Ni a tsarina ba na fatan Allah ya bani damar da ba zan taimaki wani ba. Yau sana'an nan inda ba a koya min ba, a taimake ni an koya min ba, bayan da zan in kawo matakin da nake yanzu. Idan kuma da ba a tausaya min ba, ni ma da ba zan kawo matakin da nake yanzu ba. Shi yasa babban burina a rayuwa bai wuce ni ma in ga na taimaka ma mutane da masu kafan da waɗanda suke da bukata na musamman.
To a ƙarshe, kana da wani sako kake so ka aike wa kila irin waɗanda suke da irin wannan lalurori, wanda za ga cewa ba sa wani katabar na koyon wani abu sai dai kawai su jira a musu, ko kuma dai ita gwamnati, ko dai wani irin sako a ƙarshe kake so?
Alhamdulillah, sakon da muke da shi zai tafi guri uku ne. Na ɗaya, ƴan uwana masu bukata na musamman. Na biyu, gwamnatin ita kanta. Sannan na uku, sauran jama'an da muke tare da su a cikin gari. Saƙon da nake da shi ga ƴan uwana mabukata na musamman shine, kar su kuskura su yarda da rayuwar bara. Rayuwar bara rayuwar kaskanci ne.
Masu sauraro, nan za mu ja burki a yau, sai a makon gobe za a ji ci gaban tattaunawa. Yanzu a madadin bakin shirin na ƙasa da wakilan muryar Amurka Isa Lawal Ikara a Kaduna, da Idris Abdullah Bako a Accra, da producer Julie Lazarus Gresham, ni Suleiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.